Kaduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da 24 ne yau 24 ga watan Rabiul Awwal a wannan shekara 1423 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa Madina. Biyar ne ga watan Rabiul, biyar ga watan shida shekara ta 2002 miladiya. Dan ci gaba da karatu littafin mai albarka Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, darasin da ya gabata mun faro Kitabul Jihad. Darasin da muke ciki yau za mu tashi ne a hadisi na 1303 cikin Kitabul Jihad, a wannan darasi na 108. Za mu tashi kan hadisin Abdullahi da Umar wa Ali bin Umar radiyallahu anhuma qala حرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخل بل النظير وقطع. متفق عليه. والحديث ينقل عن عبد الله بن عمر الله قال الدابري يجي من لم يقل صلى الله عليه وسلم حرق نخل بل النظير من لم يقل يا قولا yayi umarni da kona nakhla bani nadir, itacen dabino na kabilar Yahuda wannan da ake kira bani nadir. Wa qatta'a, kuma yayi umarni a daddatse su, a yayyanke su ko a sassare su. Bani nadir ɗaya ce daga cikin kabilun Yahudawa guda uku waɗanda suke makwabtaka da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a Madina. Akwai bani nadir, akwai banu Kainuka, akwai banu Qurayza. To akwai alkawali da yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin su da dukkan waɗannan kabilu. To kabilan banu Nadir ita alfarmar wannan yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka keta alkawali. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mayaka cewa a kai musu hari. Dama unguwar suna bayan garin Madina, kudu maso gabashin garin Madina. Lokacin da aka je aka kewaye garin su da ita, sai suka shige cikin wannan ganuwa. Manzon Allah ya umarci a kewaye garin har tsawon kwanaki, waya an nuna kwana 15, a wata waya an nuna kwanakin da su kai 15 ba, domin a tilasta su kuma suka ke da. To lokacin da aka ɗauki wannan lokaci, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya kamata ya fito na tursa ta su fitowa, shine sai ya umarni gonakin su da dino a karkashin ta mutu ana sare manyan manyan dabinan su. Tun da dama manufar Annabi shi ne koran su daga garin Madina. To ko babban abin da yake shi ne madogaran su ta fuskar tattalin arziki shi ne noma da suke na dabino. To yanzu an san fari da tun da dino ko an gokona, kaga dole za su kai shawarar garin gare dai shi ne babbar hujjar su ta zama a gare. To sannan ne suka sallama kan cewa za su bar gari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to su fice su bar Madina, su kwace kayan su, abinda raƙumi zai iya ɗauka, duk abinda ya daɗu cikin bukatun gidanka a kan lardun raƙumi guda dole ka bar. Kuma cikin abin da za ka ɗauka ka tafiya zanto ba makaniya. Haka suka bar kayayyakin yakin su, suka zanto ganima ga al'ummar musulmi, ko suka zanto faina, suka bar wato ainihin abin da ya shafi dukiyoyin su da dama waɗanda raƙumi ba zai iya ɗauka ba, tunda kowa an musu zargin abin da dabbobin su za su iya ɗauka za su bari. Sauran kuma sun riga sun zama fai'u, Allah ya danka a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tina nan gurin Abdullahi da Umar ya kawo kisar a takaice cewa harraka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nakhla bani nadir, manzon Allah ya yi umarni da kona itacen dabino na bani nadir. Wa qatta, ya yi umarni kuma a sassare su ko a yi. To dangantakar kawo wannan gaba a cikin Kitabul Jihad domin tattaunawa akan ta cewa kin lokacin da kuke yaki ku musulmai da sauran abokanan adawa, ya halatta gare ku kona gonakinsu ko sassare itacensu, musamman itacen da ake amfanuwa da ya'yansu kamar dabinai kamar mangoro, kamar inabi da sauran daidai ayan itace ko bai halatta ba. Shi ne hikimar kawo shi cikin kitabun jihad. Waɗansu malamai suke cewa ba shi halatta kona dukiyoyin kafirai ko tattara su ko lalata su ta kowace irin hanya, ba shi halatta domin wannan al'ubazaranci ne. Kuma a cikin musulunci ba a yarda da al'ubazaranci ko wani irin nau'in al'ubazaranci ba. Waɗansu malamai suka ce ya halatta musamman idan a cikin haka din akwai maslaha, ganin ido yayin da ake ƙona gonakinsu ko ake tattare itacen dabinan su, ila mutum ya ga akwai nau'i na al'ubazaranci don ba ɗauka aka haka amfani da shi ba ƙonawa aka yi. Amma a ɓoye akwai maslaha tabbatacciya, tunda manufar annabi shi ne ya kore su daga garin Madina. Su kuma babban abin da ke ba su kwarin zama wajen zama ɗin su ne gonakinsu da noma da suke. To an fi irin sun rasa wannan mai za su yi, za su sa su garoja. To idan an samu maslaha makamanciyar wannan ya halaka. Ba wai sai a lokacin manzon Allah kaɗai ba, ko a yau idan an samu irin wannan. Ina fata an fahimta. Waɗansu kafirai sun zo sun yi muku karka gida a gari, sun lalata tarbiyyar yaranku, sun lalata al'amura, sun yaɗa fasadi. Sai yaƙi ya kama irin na musulunci. To babu laifi idan an yi musu irin wannan, matuƙar wannan ɗin zai sa su tashi su koma inda suka fito. Ina fata an fahimta. A ganin ido an al'ubazaranci ne. Amma a ƙarƙashin ƙasa idan an yi da manufar kore su a matsayinsu na kafirai daga wurin da yake gari ne na musulmai, don kasuwa da kafircinsu ko su koyar da miyagun al'adu da ɗabi'u irin wanda suka ci karo da koyarwar addinin musulmi, da haka wannan babu ne. A taƙaice dai su ƙabilar Banu Nadir irin abin da ya faru gare su kenan, kuma a sanadiyyarsu ne aka saukar da suratul hashr da Allah ke sabba lillahi ma fi samawat وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الهجر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار أتكتبون بإنتي صنيا فهم تكسر في sai ya karanta tafsirin wannan sura musamman farkonta da kuma hadisin da suke dangantaka da wannan babu. Hakan ya faru ne a cikin shekara ta uku bayan hijira, wato bayan an kammala yakin Badr cikin watan Ramadan, da wata shida bayan haka aka kori Banu Nadir daga cikin garin Madina. Ina fata wa hanyar sannan wannan hakan da aka yi sai zanto shimfiɗa ne na wani abu da zai tabbata nan gaba cikin waɗansu hadisai, wanda in mun zo kansu za mu ƙulla alaƙa tsakanin wannan abin da ya faru da kuma wannan hadisai da za su zo nan gaba. Wannan hadisi muttafaqun alayhi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Wa an Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان وانا بيتي أنكر أنزل بعبادة ابن الصامت الله قال يتعبري عبادة ابن الصامت بيتي من ذكر الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لا تغلوا kada ku yi ha'inci a cikin dukiyar ganima, domin daga zalla ya gullu gululan, abinda ake nufi da al-ghulul shi ne al-khiyanatu fi malil ganimati qabla al-qihma, wato ɗaukar wani abu, tatar wani abu a cikin dukiya ta ganima kafin a kai ga rabawa. Waɗansu malamai suka ce duk da lafazin al-ghulul na nufin ɗaukar wani abu cikin dukiya ta ganima kafin a raba, haka ya shafi ma'anarsa ta shafi dukkan wata dukiya ta jama'a gaba ɗaya, sai wani ya ɗauki wani abu ba tare da izinin sauran ba ya amfana da shi kafin a raba, shi ma sun yi gulu kamar kuɗi na karamar hukuma da ake karɓa daga gwamnatin tarayya, kamar kuɗi mallakar jiha da ake karɓa daga gwamnatin tarayya, ko kuma wanda ita karamar hukuma ko jiha take karɓa na haraji a rumfuna na kasuwa, haraji na kamfanoni, haraji na ɗaiɗaikun mutane, ko kuma ƙungiyoyi, ko kuma waɗansu kamfanoni. Dukan wannan dukiya ce wanda ta shafi al'umma gaba ɗayanta a matsayinta na al'umma, wanda ba ta halatta mutum ya ɗauki wani abu a ciki sai wanda al'umma ta yarjejeniya a kai cewa ya halatta ya ɗauka, kamar albashinsa, kamar alamar fasiki da sauran waɗansu al'amura da suke da alaƙa da aiki wanda ka'ida ta aiki ta bashi. To irin wannan ne kaɗai ya halatta mutum ya ci, duk abin da ba wannan ba idan ya ɗauka ya yi tasarrufi da shi, to daidai yake ya saci kaya a cikin dukiyar ganima kafin a raba. Manzo Allah ce la taghullu, kada ku yi ha'inci, ma'ana kar ku saci wani abu daga cikin dukiyarku ta kuku duka, kar ɗaya daga cikin ku ya saci wani abu a cikin kafin rabo. Fa innal ghulula narun wa 'arun ala ashabihi fid dunya wal akhirah, domin yin hakan sakamakonsa shine wuta, kuma sakamakonsa kaskanci da tonan asiri ala ashabihi, akan waɗanda suke yin hakan fi duniya wal akhirah, a duniya da lahira. A duniya Ubangiji ta'ala baya kyale shi hatta ya sallata, sannan a lahira kuma Ubangiji ta'ala zai masa tarere a farfajiyar kiyama a gane cewa ga abin da wani ya saka da ko ba tun ya saka, kamar yadda wani hadisi ya bayani cewa wato dukkan abin da mutum ya saka sai ya zo da shi akan sa ranar tashin kiyama, wanda ya zo da raƙumi zai zo ɗauke da raƙumi a gadon bayansa, wanda ya saki saniya zai zo da saniya a gadon bayansa, wanda ya saki rago zai zo da rago a gadon bayansa. Dukkan abin da mutum ya ɗauka da ya sai ya zo da shi farfajiyar kiyama yana ɗauke da shi, yau wasu gudan sara'ir ranar da za a yi fallasa a tona asirin mutane. Sun dace illar da bangano a wuce, duk da cewa ya zama abin sha'awa a wurinmu idan mun ga shaman malakar gamman duka bai su shekara biyu ko uku sun kara da mulki ba, ya gina gidaje, ya mallaki kadarori, ya mallaki motoci, ko idan mun ga wani dan majalisa, ko idan mun ga wani kansila, ko idan mun ga wani komishina, ko idan mun ga wani gwamna, ya mallaki gidaje a Abuja da Lagos, waɗansu ma har a London, waɗansu ma har a Saudiya, waɗansu ma har a waɗansu ƙasashe, sai mu ga cewa wannan wani abin burgewa ne. Amma wannan shi ne abin da za a tattara a yi wa mutum fallasa a kan ranar tashin kiyama, sai mutum ya zo da shi gaban Allah. To kada ki babun burgewa bane, babu ne dan madan zai dauka cewa ya more ba. Kuma galibi abin da ke sa mutane su yi sata ko ha'inci musamman a cikin harka ta gwamnati, wato duk abin da ake nema shi ne hutun zuciya da walwala da jin daɗin rayuwa da morewa da shakatawa. To Ubangiji ta'ala ya yi alƙawarin ba kai ba kwanciyar hankali matuƙar ka fara zuciya ta haramu, ba kai ba kwanciyar hankali, ba kai ba nutsuwa, ba kai ba jin daɗin rayuwa, kana cikin wahala da zama na takaici har ƙarshen rayuwarka hankalinka ba zai kwanta ba. Yanzu jin gudun lalbala kawai da baya da komai ya fi mai mulki jin daɗin rayuwa, don mai mulkin da ya sa su dukiya ta haramu duk inda za ka koyi da ake sa'an da kowa waya, ba a yadda wani ya ganki, ba a yadda wani ya yi hira da shi, ba a yadda wani ya gesa da shi, ana zo zare maka ido ko da kai mahaifinsu ne, ko gidansu ne je inda aka yanki cibiyarsa aka binne aka shayar da shi aka ciyar da shi har ya girma, yanzu zai je ruwan da za a ba shi a wajen ya sha, sai an fara kokon sun duba wai sun ga cewa ya dace ka sha ruwan da mahaifinka ta ba ka, ko bai dace ka sha ba, to na jin dadi a cikin wannan rayuwar. Amma kai ko da ba ka da kowa ka ci abinci ka fita yawo, sai lokacin da shiga dama za ka dawo ka je wani wancan mai tsiri a yi ta zance da kayan harbaci, zancen siyasa, zancen kwallon gaba, zancen duniya, ka je wani wancan mai zai da zai ka tsuguna ka tashi nan gudun ka yi nan ba a tun da ya dame ka, ka je kwanta ka yi barci shi ko jira hankali da walwala. To amma wanda ke cikin irin wannan rayuwar babu yanda za a iya samu hutu, duk inda ya tafi ganin shi kallon sa'i kuma ganin shi akwai waɗanda suke bin sawunsa, to shi ne rashin kwanciyar hankali da Allah yake barba nan duniya, kuma kafin a jinkiya za a yi wa mutum fallasa. Da haka abu ne mai takaici ƙwarai da gaske, ya kamata masu mulki su zoran Allah su tuna wannan ranar tuna jiran su. Fa innal ghulula narun wa 'arun ala ashabihi fid dunya wal akhirah, wato ainihin satar dukiyar ganima kafin a raba, hakan sakamakon su shine wuta da kuma tonan asiri a bisa ga waɗanda suke yin wannan tunfi duniya wal akhirah, a duniya da lahira. A duniya sai an yi wa mutum fallasa a lahira ma kuma wato ta yi wa mutum fallaka don babu yadda za a yi ka iya yin abu ka ce ba ya haya gane ka iya wa waɗansu da faru ba su gane ba amma waɗansu sai sun gane don kasa idan ta bunƙasa mutum ba ya iya shi kadai sai da taimakon wani sai da taimakon wani kuma galibin waɗannan wane-wanen da za a haɗa kai su a yi waɗansu suna so waɗansu ba sa so amma tun da kenan shugabansu ba yadda suka yi a za ka turta ta su ba ka hana su je can su yi hira su faɗa. Sujin zira ba ka tsara wata rana kuma ka iya barin aiki ka sauka sun zuwa da suna cikin aikin gwamnati dama kai ne ka zo ko kuma ma'aikata ne da dindin din wani sai yake ka zo 25 ko 30 yana yi kafin yayi ritaya ko ai masa ritaya kai ka zo ka samu sa wajen wannan baya hana bayan baka nan ka fallasa maka asiri to kaga shine kan kanin da ke samu mutum a nan gidan duniya wadansu kuma sai gobe kiyama wannan ko ya fara a lokacin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an lokacin sahabbai an samu wanda suka yi shigabbar su suka shiga cikin musulunci ma'ana suka taje da sauran sahabbai na gari amma suka aikata waɗansu ayyuka wanda Allah bai bari sun mutu ba har sai da kinu su su sai da aka musu fallasa a gidan duniya Allah ya tsare wannan hadisi da Abu Ahmad wan Nasa'i wa Sahih ibn Hibban وعن أوس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم وانت حديث ديوتي أبن ديك المنامان يلا لك سكين لدب الجهادي إذا أنزى مدوتيا أو لنياك ودعا قاتاء عن الكافري باك هلتا متنين تصرفي أتكمتا أتكين أغلب عن باك دان كري غنطو سوجا مسلم da ake son babbar manufar ta shine yaya musulunci zai ci gaba shi sai yake ɗaukaka tutar musulunci ya lankwasar da tutar kafirci sai kuma ya ɗige a madadin wancan sai ya ɗige da ɗaukan wani abu cikin dukiyar ganima kafin araba ta gaya da ya karya manufar jihadi ke an gane ko wato hikimar kawo wancan hadisi a cikin babin jihadi don a ladabtar da sojojin musulunci cewa a'a sojoji ne na neman shahada ganima ba ita ce al-maqsud al-awwal wal-akhir li khuruj min al-jihad ba ko min khuruj min al-jihad wato ba sun fito bane kawai don su ganima a sun fito ne don saboda kalmar Allah ta daukaka idan ganima ta samu fa biha wa ni'mat Allah ya so karama su da ita idan shahada ta samu haka suke so a wannan abin da suka fito kenan idan shahada ba ta samu ba ganima ba ta samu ba duka wannan dai abin da Allah ya kaddara musu shi ne kaida su shine lan yusibana illa ما كتب الله لنا هو مولانا وأن الله يتوكل عليه. تسمعون حديثنا أوف ابن مالك الأشجعي الله تعالى الداعي. يتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم. وأن حديثنا أوف ابن مالك الله تعالى الداعي يتي من ذلك الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب يا زرتد أبا يرد السلب للقاتل قوان دي كتا يا ذرتد سين قضاء يا هكنتر يا ذرتد عباير دا السلب للقاتل قوان دي كتا رواه أبو داود وانا حديث إمام أبو داود يروسي وأصله عند مسلم أصل ما جثت من أشكل سيه مسلم من السلب سلب إبتي جكن دوسي رجاء كسام أهن كافري bayan ka kashe shi ma'ana ya ɗauko mukami ka ɗauko mukami kuna cikin gwarzawa Allah baka nasara ka kashe shi abinda duk ka samu a jikinsa kuɗi ne kuɗin kwano ce bindiga ce wani zinariya ne agogon zinari ne ka samu a jikinsa gidan takobi ne na zinari ka ga abu ne masu tsada to wani shi ne asfal to dukkan mutumin da ya ci nasarar kashe wani kafiri to abinda ke jikin kafirin gaba ɗaya manzon Allah ya zartar a baka kai da ka kai ina da ba ma'ana wannan baya shiga cikin sauran dukiyar ganima wanda ake rabawa amma abin da yake gidansa ba a jikinsa ba abin da yake taskarsa abin da yake cikin fitowar shi abin da yake cikin ma'ajiyarsa abin da yake cikin azuzun shi wannan duk ya zama ne ganima ta gaba ɗaya amma abin da yake jikinsa ana bayar da shi ne ga wanda ya kashe shi ne ake kira da suna as-salaf a cikin musulunci kun bayyana wannan kyau hadisin gaba zai kara fassara shi wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito asalin hadisin kawai na cikin musulunci حديث غبا وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل عن كربا حديث لك عبد الرحمن بن عوف الله كان يجعل يا شاب قصة كشي أبو جهل قال عبد الرحمن بن عوف يقول فابتجراه بسيفيهما حتى قتلاه وفي أصل صلى الله عليه عبد الرحمن بن عوف yake ya fito a filin Badar bayan wuri ya yi tabe ana gwamnati da faɗa tsakanin musulmi da kafirai yake sai ga wani yaro mai ƙananan shekaru a gefe na dama ya tafe ni yake da ni don Allah ina Abu Jahal da yake a cikin wannan tara yake kafin in ba ki amsa kuma sai na ji wani yana zungura ta a gefe na hagu na warwaya shi ma sai ga yaro ne kamar kin karunsa gaman na wannan kamar tsare kun juna suke shi ma yana ce man da Allah yana Abu Jahal ne da zanki na bayin man da Allah sallallahu alaihi wasallam na miji a cikin wannan daraja fa Abdurrahman bin Abu Bakr sai ne mamai yace sai na duba cikin taro in duba ne mun sai ce kun ga wani kan mai gida iri kaza ko akan dabba iri kaza wancan da kuka gani shine Abu Jahal sai ne Abdurrahman yace فَتَجَرَّاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فِسْكِ يَرْجِعُ وَجْهَهُ إِلَى تَقَبُّلِ وَتُ يَدَّ كَسَن كَاسَ كِيَاءُ زُلَاقُ كِيُ غُدَا بِيُ سُنَا بِيُ مَا أَغَرْكِن تُبَاكِي هَكَ سُكَا تَفِي غَبَا دَيَا كُوَانَ كُوكَرِن لِغَا دَنْ كُوَانْ سُبَا إِنْدَا أَبُوجَا نِيكِ شِينِ فَتَجَرَّاهُ فِسْكِ يَرْجِعُ وَجْهَهُ بِسَيْفَيْهِمَا لِتَقَبُّلِ وَنَّ يَأْتِي مَا فَارَ كَنَ وَنَّ يَأْتِي مَا فَارَ كَنَ حَتَّى تَتَلَاقُوا أَكِيد سُكَا كِتِي ka duba jarumta irin ta samarin da sun mantarafa ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai suka duniya suka tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah suka tabbata gare shi fa akhbarahu suka ba shi labari fa kana sai manzon Allah yake ayyukuma qatalahu cikin kuwaye ku ne cikin kuwaye ku ne hal makahtuma sayfaykuma shin kun goge jinin da ke jikin ta ko ba ku kana da sai suka ce a'a ba mu riga mun goge ba fa nazara fihi ma sai manzo Allah ya kalli ta kofunan su guda biyu ya daga wannan ya ga akwai jini a ciki ya daga ta wannan ma ya ga akwai jini a ciki fa kana kaisi kila kuma fa talo duk ku biyu ne ko kake fa qada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi sanahi li mu'adh bin amr bin al-jamuh sai manzan Allah ya zartar da cewa dukiyar da ke jikin Abu Jahil gaba ɗayanta a tattara ta a bayar da ita ga Mu'az ibn Amr ibn al-Jamu wanda baya cikin ɗaya daga cikin wannan yara guda biyu yace a tattara wannan dukiya a baiwa Mu'az ibn Amr ibn al-Jamu muttafaqun alayhi to shi Mu'az ibn Amr ibn al-Jamu malai ya zana ba a ƙasa yace ijtaraka fi qatli Abi Jahil abin da yasa manzo Allah yake a baki ya taimaka wajen wato wanda suka yi tarayya wajen kashe Abu Jahl Mu'awwid da Mu'az wadannan yara guda biyu ɗayansu sunansa Mu'awwid na biyun sunansa Mu'az ibn Asra dukkan yayan Asra wa Mu'az ibn Amr ibn al-Jamuh da kuma Mu'az ibn Amr ibn al-Jamuh kaga su uku kenan wa ajhada alayhi Abdullah ibn Mas'ud ina ba'athahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai abdullah ibn mas'ud kuma ya kara tashi yayin da manzon Allah ya tura shi yanzu ma za fa'ala abu jahl sun yi zai ga mai abu jahl ne kici wa afra ita afra da ake danganta wadannan yara guda biyu mu'awwid da mu'az gare ta ummuhuma ita ce mahaifiyarsu wa abuhuma amma ba dan su al-harith ibn rifa'a ana kiran shi da suna al-harith ibn rifa'a wato yadda al'amari yake waɗansan yara guda biyu da Mu'awwid da Mu'az da kuma wancan mutum Mu'az ibn Amr ibn al-Jamuh da kuma Abdullah ibn Mas'ud su huɗun nan suka yi tarayya wajen kashe Abu Jahl su waɗansan yara guda biyu sun kai masa tara wani ta nan gefen wannan ta nan gefen to amma wanda ya masa mummunan rauni shine Mu'az ibn Amr ibn al-Jamuh Allah ne ku Mu'az ibn Amr ibn al-Jamuh a wata riwaya ma an nuna shi ya ma tare wa Abu Jahl gaba ɗaya ya tare shi da jikinsa da haka jinin da ya kwaranya a jikinsa a sakamakon zare masa kafa bai bayar da damar ya iya rayuwa ba, ko da ba a yi masa komai ba zai mutu. Kawai magana ce ta lokaci nan da waɗansu mintuna, sai da cikin wannan kuma waɗannan yara suka zo da kungunan suka kare masa, ya faɗo daga kan dokinsa ko kuma kan raƙumin da yake kan shi ga Abdullahi dan Mas'ud kuma ya zo ima ya kara tsaye. To saboda haka sai ake ta tunanin waɗansu zai su ce waɗansu yara guda biyu suka kashe, waɗansu kuma su ce Mu'adh ibn Amr ibn Jamuh ya kashe shi, waɗansu kuma suka ce Abdullahi ibn Mas'ud ne ya kashe shi tunda shi ne ya kara tsaye. To amma kasancewar manzon Allah ya ce dukkan da ke jikin Abu Jahl a tattara da bayan da ya daga Mu'adh ibn Amr ibn Jamuh, wato ya nuna shi ne ya kashe shi, ma'ana raunin da ya masa kadai ya ake shi mutuwa ko da waɗancan ba su yi komai ba, ko waɗancan tishi suka yi wa gawa, wato kamar an yi wanki ne ka zo ka yi ɗauraya, ya wanda ya wankin daban kai naka ɗauraya shi, yana fata masu kyau. Wato kamar wannan hadisi yana ƙara ƙarfafa cewa hukunci dai shi ne ga dukkan wanda ya kashe kafiri a fagen yaƙi, to abin da suke jikin kafirin na ka ke kai kuma kafin ganima da za a samu ta gaba ɗaya kuma a zo a sake yin rabo kuma a baka naka. Ina ba za mu fahimta wannan hadisi muttafaqun alayhi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. To yanzu wannan zai nuna mana cewa dukiya da ake samu a hannun kafirai lokacin da ake yaƙi iri nawa ce dukiya iri uku ne ko iri hudu. Dukiya iri na farko al-ghanima, ghanima shi ne abin da ba a hannun ka aka kwata ba, a bayan an kashe su aka samu a cikin garin ko a cikin gidajensu ko a ma'ajiyarsu ko a kowaje an gane ku wannan ganima ce. Daga nau'i na biyu alfai'u, to alfai'u kuma iri biyu ne. Alfai'u na farko wanda Allah yake banci manzon Allah da shi ne fai'u din da aka fata a wurin waɗancan ƙabilan Yahudawa da muke magana a kansu wanda su ne farkon hadisin mai shafa Bani Nadir, wannan duk abin da suka samu gaba ɗaya an danka shi ne a hannun manzon Allah shi kaɗai, wani sahabi bai tarayya da manzon Allah ba, an gane ko shi manzon Allah ne ya tafarruki da shi cikin abin da ya ga ya dace, cikin abin da ya shafi kayan yaƙi in za a je jihadi, cikin abin da ya shafi ciyar da iyalan gidansa, cikin abin da ya shafi wani abu daban da shi ya ga dama amma ba a ce a baiwa kowa ba. To kaga wannan shi ne alfai'u na farko wanda ya keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗai. Alfai'u na biyu shi ne wanda ya shafi kowa da kowa, wato dukiya da za ku kwata a hannun kafirai ba tare da an yi yaƙi ba, wannan ta zama alfai'u ita ba, wato kun ci nasara a hannunsu kun karɓe ta ba tare da yaƙi ba, kun zo kun yi zaɓe irin kafin a kai ga ƙwallo yaƙi sun riga sun yi faranda sun bi da kansu, kaga duk abin da ke ciki ya zama mahaifar musulmai. To ga ka'ida ita alfai'u ba a raba ta ga sojojin yaƙi tunda ba riga an yi yaƙi ba, ba kamar ganima ba ce wanda ake rabawa ga sojojin yaƙi, ita ana danka ta ne kawai da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma ya karkata ta ga wanda Allah ya bayyana shi ne ma fa Allah wa ala rasulihi min ahli al-qura ما أعطى الله ولرسل من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كذا أكيد بند ما يتعدد لله وللرسول ذهب يوحى الله لما زنسى أكت مئة حكمة رفتن سونا الله أكت أمد سونا الله نتبركا إن بحك بحبا الله جينا لما زن الله ولذي القربى تكما بيوحال البيت ذرية جدا أن جنس واليتامى تمرأي والمساكين في تلك كاون جديد wabin sabiyin sai matafiya waɗanda suka biyo sa'adun da zurunsu ya yanke musu. To waɗannan su ake kasarta wa dukiyar fai, ina ba ta fahimta, amma sojojin da suka zo wajen yankin ba a ba su komai a cikin yanzu mun samu nau'in dukiyar da nauke nan guda uku, daga nan sai nau'i na hudu daga cikin dukiyar da ake samu a wajen yankin ita ce mai asala wanda za ka kwata ko a hannun kafiri bayan ka kashe, ina ba ta fahimta. Sai ta kuma wanda an ce hukuncin ta shine a gaya da ita ga wanda ya yi kisa kada bi sanadi da kafi manzo Allah ya riga ya zartar da wannan. To a jumlace da dukkan wannan nau'ikan dukiya guda hudu, wato as-salaf da wanda ya yi kisa, al-ghanima ganima kuma za a raba da sojojin yaki gaba daya wanda suka yi yaki dan an kwace ta ne da karfi bayan an karkace kafirai an gane ko al-fai na banu nadir yaki banci manzon Allah shi kadai al-fai wanda za a samu a sauran garin Makka shi kuma yaki banci manzon Allah da kuma ahlul baiti da al-yatama da al-masakin da kuma ibnu sabil an gane ko kai na kun kula da bayanan azumi yayi yau to waɗannan su ne nau'ika na dukiya da ake samu a wajen yaki na julace mana su a haka wato dan mu kalli yadda ake da musulunci ke kasafa abu yana tsarinsa yanzu nan gudun mun faɗe da julace yanayin yadda ake raba su zai zo cikin waɗansa da yanayi ba abinda malam bai kawo su kuma bayani ne zai kawo su kuma za mu faɗa kafin mu ƙara su ba amma dai kun fahimci cewa wato dukiya ta salaf ana danka ta ne ga wanda ya ne wanda ya kisa to idan mutum uku ko huɗu suka taru kan mutum ɗaya suka kashe me ya kamata mu yi kenan sai mu duba mu ga wane ne ya yi masa raunin da kila in an kyale shi da jima zai mutu to sai ka wannan shi ne wannan shi ne ya kisa idan an samu wani ya sare shi ya kulle masa hannu idan an samu wani ya sare shi ya saka masa kai har kwakwalwa ta fito cikin su ya yi kisa wanda ya saka yaro gola ta fito don kila a iya sare hannun mutum ya rayu an gane ko dan kamar shi wancan Ma'ad bin Amr bin Jamuh a wannan yaki da aka yi duk da shi ne gashi babban raunin da ya kashe Abu Jahl da shi amma shi kansa a wannan yakin an cire masa hannu amma tare da haka bai bar duniya ba har sai cikin halifar sa Sayyidina Abu Bakar Siddiq cire masa a cikin yakin amma da hannun sai rinka yi yaki har ya tsara sa yakin ba za ka yi kwamba ko kuma ya za a cikin mutane rauni ba na kana gida ba ana ruwan zafi an bayin da ku na'am manzan Allah da yawa don mai za ka raba mutu ne don ka haka ba na rabon da manzan Allah ya ba amma yanzu ga hadisi gaban karara manzo Allah ya ce ku kawo ta kubban ku duba da ne ya kawo ya ga wannan da ne wanda yake duk kubiyan kun kake amma ta hada haka sai bayar da salafin da wa Mu'adh bin Amr bin Jamuh shi ne malamin yayin bayanin saboda raunin da ya bayar wannan wanda suke masa amma manzo Allah ya faɗa musu kila kuma ka talafu ma'ana kowa ya yi raunin da ya iya yi wa ya mutu da shi amma na wancan ya fi girma a kuma da shi don me za ku wannan da matsala ga yadda manzo Allah ya fito da kuma da babban Dawud ga malam Dawud manzo Allah ta yace ka tsaya ka sha lokaci ba bayan manzo Allah ya ce kada ku ba ta na'am zai zo bayani cikin hadisan da ba za ka gani zai zo bayani kar ka damu idan ma wani haira bone kawai muke a ilmanci don mu rarrabe don kar wani wasu ranar zama mai ce mana dukiyar da ake karɓa a hannun kafirai kala rarrabe kaga idan ka ce kana uku ce da alfayi da asalaf da kuma alganima ai a kan da kashi amma don saboda jin abu da digi sai ka ce amma sai ku ya rabbi lafi wato kala uku ce ijmanan amma kala huɗu ce tafsilan domin wancan kala na farkon yana rabuwa gida biyu amma wancan tsayin na farko yanzu babu shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don shi kawai aka fifin da da aka ba a yi maganar Abu Bakar da aka yi maganar ta sai aka yi turu ba a ce waye ba dan kawai na manzo Allah ne sai a hadisi ne ba aka samu bayanin ga yadda aka yi zama na manzo Allah din amma a cikin aya da Allah ya ce ma fatatun min linatin aw ta'tumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wa liyakun fasil sai ce wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum فما أوجبتم عليه من الخيل والركاب ما وما أطاع الله على رسوله منهم أبدا ألا يقولوا من زنت منهم دجهنم ذا النذير فما أوجبتم عليه من الخيل كوتها بأبوك كل لكم هذا دواجنكم ودنيكم والركاب ولكن الله يسلط رسله
ta'ala, Allah ya tsora annabin sa ne kawai wanda ya dama. Da haka tunda muka koda raƙumin ku da dawakin ku an yi yaki da karku sa ran koma ya sai Allah ya koro wa manzon sa ne kawai. Ma ba Allahu ala rasulihi sai ce minhum nasuhun nadir. ولكن الله يسلط الرسول ولا يميت ان الله على كل شيء قدير. اما انا بقول شيء ما افاء الله على رسوله من اهل القرى اما اريد ان لا يزيد سايك قلوا من ذنبك من اهل القرى نسول ان جلوا لك ذنبك من النظير سواء صائد لي سواء كام لي سواء صاحتي سواء مسرتي دق ابن الله سايك قلوا من ذنبك الله من ذنبك نفي اتبع جنيمه بقى سوف لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل تكاكا ينزل لا تسامع الخير إذا ما بدأ ربا تزيني أيبا نزائي سيأضيه الكتبا أمير من يلي تفكى الكيسا يروى تدوى النبى الضرورة وما أديك لنزل النبي كار بياني تولي أكبر عند آيات كاو وكار بياني لسرهي أكبر عند آيات كاو أنا بعد المرأة عندها. وعن مكحول رضي الله عنه عن كقول لك مكحول على ذكال الدادريس هنا مكحول ابن عبد الله الثاني وضم على من السجن تابعي مثلين تبقى الفتوى أقول لك متمن جنين كابل من السجن تبقى أبقى نمسان أيوكين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. وأنا حديثي أنكر أولك مكحول الله قال الدابري يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيك من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتنا ناقورة دائكرا كمنجنيك على أهل طائف أكم مجانا لهم طائف يا يا أنفاني وجن كيف رميكي دنا أورد أكي كرم تمنجنيك أكم متأمن طائف تو في لفظ منجنيك وتنا أوراتي أدا سكي أنفاني ليكا وانا سكي أوكم بزن دوتي وانا كيلا مسوء بكوهدو بياتي ذكر ناس توكي سيا أولا سأكم أن أوراتي كمر بكاني سكي كوتركو لكن أقول أن سيا جنة ونكرسي كرسي لك وانا duk sauran da ya zaɓa kan zai yi rubaki saboda nauyin dutse kaga dai Allah kalli wato ba na'urori ne irin namu na zamani ba domin ba inji ba ne da karfin da yake amfani ne amma dutse yake ɗorawa akan tamburi ne irin wanda kila ko mu huɗu ko mu biyar ba za mu iya ɗauka ba amma idan aka ɗora aka danna akwai inda za a danna a cikin karfe sai daga ke je bai yana tashi ko daidai idan ya samu wani sai rusa to akan yi wa kafare haka ne idan sun shiga nauyi sun kuya kuma shiga wurin ba za ta yi ba to sai abin da zai yi irin wannan duwatsu gabas da yamma kudu da arewa dan Allah sai suka fara hari ke nan ba ruwa wato kaga ba abin da bature ba dai sai dai ka ce irin rokoki ke nan irin da ke irin rokokin da yanzu aka tsayyara su wato ma'ana aka sa suka ci gaba waɗanda za a harba su dogon zango wani kilomita dubu wani kilomita dubu ɗaya da riga kamar yanzu ko da sake son yanzu yan wanda ta jarraba su kwanan ai waɗanda za su kilomita 700-800 zama cikin kilomita 1,000 har da doriya ne ba ma'adin da tsoron su kai ba ma'ana ga idan musulmai suka yi amfani da irin waɗannan hadisai suka yi bincike za su ci gaba sama da gabarai suka ci gaba domin duk abin da gabarai suka ɗauka na ci gaban nan wani duniyar nan a cikin musulmai suka ɗauke shi galibinsa duk abin da suka ɗauka na ci gaban mai amfanin a cikin musulmai suka ɗauke shi da aka suka bude santoki na bincike a kasashensu a research center daban-daban a wulare daban-daban research center daban-daban a wulare waɗanda ake tura mutane su kuma bincike kuma za su yi samun darasa ta istitrak wato orientalism da suke zuwa kasashen da su karanto abin da ya shafi ta na addini da rayuwa da zamantakewar jama'a su ga me zai amfani su zo a yammacin duniya tun suna gidajensu har suka zo suka waye sakamakon wannan karatu abubuwan yanzu yana hannunmu muna zaune haka ba yin da al'amun musulmi su ci gaba sai ranar da aka daina rubuce Qur'ani ana shanyewa sai ranar da aka fahimci Qur'ani tsari ne da yake bukatar a karanta shi a fahimce shi a sa shi cikin aiki ayi shugabanci da shi, ayi siyasa da shi, ayi kasuwanci da shi, ayi noma da shi, aka waye. Amma yanzu kuma mai da Qur'ani kawai sai mutum ya rubuta ta baka nan farin jini idza wa kuma da samun hakki la ya sakal banda mun baki goma da nan hakki ko goma ba ta yi duka mulla da waye kawai shi akwai aiki a gaban mutum fahimtar da umar musulmi abinda Qur'ani ya kunsa da abinda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karama alkhairi bane domin rashin fahimtar wannan shine ya dakilar da mu baya har sai muka san dan kuka da ke jawo wata difa domin duk wanda ya ga musulmai da gidan da suke ciki sai ya dauka addinin su ne ya gadar musu da wannan gidan su su kuma musulunci da ba wannan gidan su da ba wannan gidan su an yi shi ne ba da goyen bayan aya ko hadisi manzon Allah Qur'ani ko hadisi baya goyen bayan gidan su da girme da wauta ina ba da mai ta domin tsari ne wanda idan aka bi za a rabu da duniya da lahira to wannan dai shine manjanik wannan manzon Allah ya amfani da shi wajen yakar mutanen fa'id wato katin dole da za a tsora kan wata na'ura a danna jefa shi idan ya sauka akan tsoron ya rusa tsoron gaba daya da duk wanda ke to me ne hikimar kawo wannan hadisi a wannan babi idan mu kubanta mun karanta a abin da yake baya mun ce lokacin da ake yakar kafirai ba kowa ake yaka ba akwai waɗanda ake ba a yaƙar su cikin ka'idar musulunci ko ana yaƙi daga cikin su akwai mata sannan akwai tsofaffi sannan akwai yara ƙanana sannan akwai waɗanda suka gudu suka waɗanda suka ƙaura cewa gari suka shiga daji suna zama suna ta ibada su ba ta yawo ba ta kan zaɓin ko ana yaƙi manzo Allah ya kira kiyale kar aka ce an gane ku waɗanda sun ƙaura cewa mutane suna daji kawai gudun duniya to a nan gure in ya zanto ba a yakar waɗannan a cikin yaƙi to yanzu lokacin da mutane suka shiga cikin wata ganuwa ko gida suka rufe har kai amfani da wata roka da za ka harba ko wata igwa da za ta rufe gida za ta bambance banda mace banda namiji ko za ta haɗe gaba ɗaya za ta haɗe gaba ɗaya to a kai kenan wannan zai ba mu damar mu fahimci cewa maganar ba za a yaƙi mace ba a kashe ta a wajen yaƙi ko maganar ba za a kashe tsoho ba ko yaro ƙarami wannan magana idan hakan ka samu damar iya rarrabewa amma idan hali bai ba ka damar ka rarrabe ba sai ka kashe ba da niyya ba babu laifi a kanka kamar kun kai hali da daddare me maganar rarrabe ko cikin dare za ku gane wannan ku gani mace ce ko namiji ko menene ko bai da kuɗi ina magana mai da ko kuma irin wannan ko har ba makami daga nesa mai cin dogon zango kaga makami ba zai rarrabe ka ga bai da kuɗi ko kuma ya kasance su kafirai din kuna musu illa wajen yaki sai suka yi dabara sai suka tara mata da tsofaffi da yara kanana a gaba suka yi garkuwa da to a nan gurin ba ya halatta kake wannan matan dan kar kafiran su yi amfani da su su ciyo ina ba da amfani da saboda kowane ya kwana daukar maka matakin su lokacin da ya dace amma idan har kun samu daman kashe maza kadai ba tare da mata ba kashe manya kadai ba tare da yara ba kashe mayata kadai ba tare da tsofaffi ba wannan shine asalin hukunci amma idan wani abu ya zo wanda bai baku daman kun iya rarrabewa ba to babu laifi a kan ku kamar yadda manzon Allah a nan gurin da ya jefa manjanin ga mutanen Taif ya rarrabe da rarrabe ba to shine hikimar kawo hadisin a wannan babi na jihadi ina da ya rikice to ba wani magana wannan mace ce wannan namiji ne a gaba kai kawai kowa da kowa amma idan za a yi rarrabewa sai a rarrabe to sai dai shi wannan hadisi malam ce a karshe Abu Dawud sun arasil Abu Dawud ya rawaito cikin marasil din sa marasil din ne na mursal mursal kuma hadisi ne bai ko da jaru sai ka to wa sallahu alaihi wa sallam nadin bai ibn Ali radiyallahu anhu makhul mun ce tabi'i ne kai sai ya ce manzon Allah ya ce wa ya fada masa manzon Allah ya ce tunda bai zama ne biyo kaga dole ne wanda ya fada masa wajen bincikowa ya fada masa ya hadisi ya zama zai tunda ba mu da tabbacin sahabi ne inda muna da tabbacin sahabi ya fada masa da hadisi ya zama sahihi amma kila wani tabi'i dan uwansa ne ya fada masa sahabi ya fada wa wancan tabi'i to wannan tabi'in dan uwansa sun tabi ai ba dukkan su ne adalai ba sahabbai ko dukkan su adalai ne to wannan take mai da hadisi mursala idan to bai saboda rashin tabbas din dake cikin tabi'i ina fada mun ta وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة
وعلى رأسه المغفر فلما نجعه جاءه رجل فقال ابن خطل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه متفق عليه وانا حديثي أنك قلت لك أنا استمعلك الله تقال يا جاءت ريسي يتي من نرى الله صلى الله عليه وسلم يجدد المكة وعلى رأسه المغفر أكن تقرده للقوانو لا حصل أخرى لك للقوانو لما سمي ذنب حصل أخرى لك سوري المغفر أداء وده لا يحكي
ka ka
ba dai ka bayyana ba in ka ga damar ka samu tawulan gwanu in ka ga damar ka samu kalkwali ya halaka falamma naza'ahu ja'a rajulun faqala me take so dole sai an ce wallakon ba sai tambaya ba ya zai da mutum bai san kalkwali ne sai samu to hukunci sai faɗa masa ba idan sun faɗa masa ba ya kara jarin sa na yaran sa ba wato don nuna irin kayan garin da muke da su a da a zan su gasar shi da sunan da ya fi maka amfani su me idan ba wata ba wasu wani ba fa'amma na za'ahu kasarin ta'allukun bi astar al-Ka'aba ga ibn khatal tan ya je ya yi tufafin nan da ke jikin takin Ka'aba wai zai yi cikin sa da rikita fa qala sai manzo Allah ya ce uqtulu kuke jubbe an gane ku to mutum ba kana ya yi nan ba da rikita kana ibn khatal aslama shi aslan ibn khatal mutum ne da yi musulunta a da فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا ثم ان الله يأتي جون غري دان يزي فترو متعددن زكر دوكي وبعث معه رجلا من الانصار كما يتولى وانه متو مدينه ستفي تاري وكان معه مولا مسلما يخدمه وتوينا ده وني باوان تا وند يكي مسلمين ينا مسا هدما فقتله ابن خطل سي ابن خطل يي فشي سي كشي wannan باوان ناس wartadda mushrika ya kuma koma cikin kafirci banda yana musulmi wa kanat lahu qaynatani ko qaynatani yana da wadansu ƴan mata ma ka guda ne to ganni ya ji hijai nabi sallallahu alaihi wasallam wadanda wato suke yin waka suna yi wa manzo Allah zambo bayan ya yarda din ki amma da kafin imam manzo Allah ya umarni a sai su to daga da ya san ya yarda ya gudu daga Madina ya koma can cikin kafirai amma ga shi manzon Allah ya zo ya shiga Makka yau fa ta Makka sai yake ganin babban abin da musulmai ke kimantawa a ban kasa shi ne dakin Ka'aba da aka sai je ya rike dakin Ka'aba dan ko manzon Allah ya ce a kyale shi tunda ya kai kansa dakin Ka'aba ina ba da amfanta tare da haka sai manzon Allah ya ce ku kutulu ku jawo kace to karkashin wannan hadisi ya kuma hukunta da kama da za su ijiga cikin babukan fikihu masu yawa amma za mu taƙaita wanda ya dace da yanayin karatu abu na farko cewa manzon Allah ya shiga Makka ga farko ne a kansa wannan ya nuna ya shiga ne da ihrami ko ba ihrami ba ihrami to da wannan wadanda suke kafa hujja kan cewa a ce ya halatta mutum ya shiga Makka ba tare da ihrami ba tare da cewa akwai malaman da suke ganin matukar za ka shiga Makka sai ka shiga ihrami ko na aikin hajji ko umara amma har kawai ka shiga Makka da fararen jari daga daga fito ba zai yi ba sai ka shiga da ihrami matukar baka cikin ahlul haram to amma nan ya nuna mana ga shi manzon Allah ya shiga ba da ihrami ba wato kenan mutum ya iya shiga ba da ihrami shiga da ihrami din haka aka fito wato dan ka je da niyyar umara sannan kuma abu na biyu yadda manzon Allah ya umarni a kace wannan bawan Allah saboda ya yarda ya bar musulunci wato sai wannan ya nuna cewa ana iya tsayarwa da mutum haddi a cikin garin Makka ko ba za a iya tsayar masa ba wanda sai kuma wajen da wani hadisi suka ce za a iya tsayar masa waɗansu malamai suna ganin ba shi za a yi haddi a Makka tunda Makka wuri ne mai alfarma da Ubangiji ta'ala ce inna awwala baiti وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى من العالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمين دون يجد ورن يا رماء من تتي تكتي على تدك ون ديجا يا رماء من تتي وطوى أمن تكتي جننزا لدون كيسا بحاك متون كوكسا كي أو نوري يبدو يزوري في مكة to sai dai an yadda za a yi a kama shi a fitar da shi daga Makka in an fitar daga alkama Makka a abin nan wadannan suka ce a matsa masa kar a kama shi kaji dan kama shi kaji ba ka amintar da shi sai dai za a yi kawai a matsa masa shi a hana shi da ta da ji sai abin ta ce bura kan yunwa ta sa dole ga kai da bar maka ji wani wuri ne ma abin ta bi da ta sai ka ji zama bar man Makka bai kamata ya ba a takaice dai matsala ce ta safani kin wanda yayi hukunci na kisa ya kai shi cikin horumin Makka ko sai an fitar da shi daga horumin Makka matsala ce ta safani wadan suka ce za a yi wadan suka ce ba za a yi ba hujjarun suka ce za a yi gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uktulu duk da cewa wadanda suka ce ba za a yi ba suna da ahadin suke bayarwa ga wadannan hadisi suka ce da manzo Allah ya ce uktulu a yana cikin bangare da aka halatta wa manzo Allah a lokacin rayuwarsa a daidai wannan lokaci dan manzon Allah ya nuna cewa Makka gari ne mai alfarma zubar da jini a cikin ta haramun ne amma an halatta mun haka din wata sa'a guda a yi ne sannan daga baya haramci ya fata koma wa ila yawmul kiyama sai ka ce manzon Allah ya yi wannan umarni na cewa uktulu kace ki daidai lokacin wannan sa'a a halarci da aka kebance shi da ita to idan ko har ya tabbata haka ne to kaga hukuncin kenan yana da rai a gaskiya matsala ce ta sabani wadanda kuma suna bambance su ce sai mu duba mu ga laifin da yake idan ya yi laifin a cikin ilimin Makka to ya kamata a yanke masa hukunci a cikin wannan wuri don da jima gari kimar wajen ba ya yi saba wa Allah duk da ranar da Allah ya yi cewa mun yi zikir bil adil da zulmi da zikir min azab alim to kiwa ba za a ga wata alfarma ba sai a yanke masa hukunci amma idan ya yi a wajen nan to sai a kama shi a fitar da shi can waje suna a yanke masa hukunci muttafaquna alayhi bajiwa ai tabbatacciya ce ai na sani ba wajen ka nake ba gaba da ita a ai ka tabbatar da cewa ta tabbata daban kai istidlali ka kafa hujja da ita kuma daban akwai dalil akwai al-istidlal ya hakuri mana ka fahimta tukuna sai iya sallama wa dalil amma baka sallama wa istidlal ba ina ba dan bai kai wa in sallama wa me dalil amma ban sallama wa istidlal ba yanzu banda wannan za a kawo maka hadisin na waɗansu sahabbai kuma sun kashe wata mace a fatar Makka din su kuma wa halatta musu sa'a guda ba wanda ya halatta musu shi manzo Allah kadai aka halatta wa manzo Allah kadai aka halatta wa shi kansa yace ni aka halatta wa a wata sa'a ta yini daga nan har sai zai dawo ila yawmul kiyama wancan kuma su sun yi nasu to ko kafin wani ne ko bayan wannan ne dai sun yi nasu amma dai a tabbatar halin da aka yi maza Allah su ne tafi su أخرجه أبو داود بن مراسيل ورجاله ثقات وانا حديث ما ضعيف دقى سيد بن جبير يتي من الله ياكتي متن أكو أرانا لأك ياكم بدر صبرا سكن سي أنكشي جي صبرا وتمتما دا أكا تولي شاكا هنا شكي دا شهر يموت سن يحلت أو جن ياكي كتولي متن كهنا شكي دا شهر يموت وانا سكتي يا ألت سنكبه جال وانا حديث to amma shi kuma hadisin da yake wanda suka ce bi halatta ba san da fikan zahirin hadisan manzon Allah da suka hana wato in za a yi kisa a yi kisa na wulakanci sun hana haka don maza Allah ce za ka saltun ba a sinu alkiflata za ku yi kisa ta kuce su take an gane ku وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا أبنى يا فنسو ونمتم تكم مسلمين فدى رجلين من المسلمين يا فنسو وتنسمت عليه قدار فيه تكم مسلمين برجل مشرك مرد ونمشرك قدار أنتانيكو wato musulmai sun kawo fursunan yaki guda ɗaya kafirai da sun kawo musulmi guda biyu sai aka zo ra'ayi musayin fursunan yaki sai manzo Allah ya ce za mu ba ku kafirin nan guda ɗaya da muka kama amma a madadin su musulmi biyu za ku ba mu sai sun yadda sai aka bayar da musulmin sai manzo Allah ya mika wa wannan kafirin wato dan an nuna muku yin haka ya halatta idan ana jihadin musulunci wato kenan wannan ya nuna idan an ci kafirai da galaba ba lallai bane a ce a kashe su gaba ɗaya a iya kama su a matsayin fursunan yaki to idan kama su a matsayin fursunan yaki kuma a iya fansar su ko a ce su kawo dukiya su fansu kansu ko kuma a ce a yi musayan fursunoni idan su ma sun kama man namu ya ba ta fahimta sai mu bayar da nasu su bayar da namu gurgurdan adadin da muka yi rajijiya a kai tsakanin mu da su wannan hadisi akhrajahu muslim وصححه واصله عند مسلم اخرجه الترمذي كي امام الترمذي يروي عنه كما انغنتا شي كما حديث ينا سيتين صحيح مسلم واتو سو كافري da ake kamawa a wajen yaki a matsayin fursunan yaki hukuncin da Allah ya rattaba a yi su dine da cikin al'amura guda huɗu al'amari na farko ya an gama ya kashe su gaba daya suratul anfal ta nuna haka ya kuje surutun wala suratul anfal ta nuna haka da Allah ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridu al akhirah da aka wa furdunin yaki a yakin badar manzo Allah ne mai tawaran mai za a yi musu ya tambaye suna abubakar sai yana ganin a fanke su a ba su fansa su kawo dukiya a fanke su a fansar da su ya tambaye Umar ran kata Umar ran kata wace ne ko ina ganin da aka karkace su sai ya tambaye sauran sahabbai da sauran sahabbai suka ce da ka tambaye wani da wani mai suka ce ya ce da ra'ayin Abubakar ga ra'ayin Umar sai sauran sahabbai suka ji ra'ayin Abubakar Siddiq sai manzo Allah ya ce su fanshi kansu suka bayar da dukiya suka fanshi kansu sai wannan aya ta sauka tai masa gargadin cewa bai dace ga annabi ya rike fursunonin yaki ma cewa wai a zo a su fanshi kansu ba kamata har sai ya cika kasa da gawawwakin kafirai ya raunana su raunana wanda ba za su kara yin tunani ko albarki su kan barkin za su yake ku in sun tashi da kuka dan sun ga wahala a baya to haka ake so to wannan sai ka nuna ɗaya daga cikin hukunci a bare a furgunin yake da an gama su a yi ne a kan su gaba a hukunci na biyu wato ke wato a sa su a rike su a matsayin bayi ya halatta a rike su a matsayin bayi sawa'un maza ne ko mata ne domin sunnar manzo Allah ta nuna an rike su a matsayin bayi kuma an kasafta su hukunci na uku wato an halatta a ba su yanci kyauta ka ce ku je mun sake ku kyauta an gane ku yanzu mun samu hukunci hukunci nawa uku kadai a rike su a matsayin bayi ko kuma su fanshi kansu ko kuma a kashe su uku kenan ko hudu shi ne ko kuma a yi ne a ba su baiwar yanci a ce an yanta ku to duka waɗannan hukunce-hukunce suna cikin Qur'ani suna cikin hadisi mana guda uku suna cikin Qur'ani cewa a ce su gaba ɗaya ga ayar kan to kuma cewa a fahimce su ko a ba su yanci kyauta shi ne Allah ce fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta taba al-hubb aw zara fa imma mannan ba'du in kun ga dama ku ba su baiwar yanci da ba sai kun fanci kansu da kuɗi ba ku ce ku je mun yanta wa imma fida'an in kun ga dama kun ku karɓi fansa ta kuɗi hatta taba al-hubb aw zara hukunci kuma a rike su a matsayin bayi wannan kan yana nufin hadisai masu tarin yawa cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku waɗannan hukunce-hukunce guda hudu zaɓi aka bai wa shugaba ya kalli menene zai fi alheri ga al'ummar musulmi sai ya zartar da ɗaya daga ciki ba da zarar an kama su bane za a ce a raba su a matsayin bayi sai ya yi nazari ya gani me ya fi dacewa kila waɗansu idan an bautar da su dangin gidan su sun gudun kaskanci na a bautar da su, to wannan bautar za ta fi jawo su zuwa ga musulunci, bari su ga musulunci don za a ran ko a yanta su, to sai a bautar da su a yi kisa su aiki a gonaki suna ta ganin wulaƙarci iri iri, ba da kawai don amurka ba don ana ganin hakan shi zai fi mai don su sun kyamaci kaskanci su shiga musulunci, to in sun shiga su ba su jin. Kila kuma idan waɗansu ‘yan ta’adda ne sosai su ma sun yi kisa da yawa kuma an kyale su ma ba su da maslaha, sai shugaba ya rage kawai a kashe su shi shi don razanar da saura kar wani ya kare yin tunanin ya yake mu cikin rairan su. Idan kuma shugaba ya ga cewa ya sa su fahimci kansu shi shi sai suke dai duk wani abu guda wanda muka faɗa wanda su ba ya dai ya fi dacewa shi zai ila ijjarin su shi kadai ila har ma ya nemi shawara mashawarta daga cikin masana da masana ya da wato masu ilimi da kuma da fide wato su ba shi shawara cikin waɗanda su taimaka masa da fatawa a matsayin sa na amir a matsayin sa na shugaban yaki. Kaga a nan gurin kowanne a ciki akwai hikima ta addinin musulmi, kuma idan ma wani daga cikin masu sukan addinin musulunci ya kalli abin ta mahangar cewa yaya za a kawo mutum abotar da shi a nan gurin babu ‘yancin ɗan adam, ko a ce a kashe shi, ko a ce a bautar da shi, ko a ce sai ya fanci kanshi da kuɗi, sai ka ce da shi na farko ba mu musulmai ne a yana daɗi a re ko zaɓinmu muka ɗauka muka zartar da wannan hukuncin a kansa ba, Allah ne mahaliccinmu mahaliccinsa ya zartar, mu ne muke yi bi muke kawai, Allah ya riga ya umarni inda za mu ƙi to mun yi saɓo za mu game da fushin Ubangiji, muna zartarwa ne ga abin da mahaliccinsa wanda ya fi kasance ya zartar game da shi, to ka san meye naka na cewa ba haka za ka, ma'ana ka ga Allah kan bayinsa, ka ga Allah rahama da bayinsa, sai kenan. Na biyu, abin da ya kudurce a zuciyarsa na kafirci muna ladabi ne ga Ubangiji wanda ya dace a ladabtar da shi da ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi wanda musulunci ya tsara dan munin aqidarsa ya jawo masa haka, inda musulmi da shi za a yi masa haka, musulmi a aqidarsa da maganganunsa da ayyukansa ya yi kautata ladabi ga mahaliccinsa, kafiri ko a aqidarsa da maganganunsa da ayyukansa ya muna ladabi ga mahaliccinsa, to wanda ya muna ladabi ga mahaliccinsa in ma akwai abin da ya fi kisa zafi ba zai yi masa shi ba, me ya amfani da kuma a bankasa, to dai wannan shine irin amsoshi da ya kamata wato mutum ya rike su kuma ya kare tunanin ma waɗansu wanda ba su ba a batutuwan malamai ko rubutattu ko wanda za ku je a wurin wannan su darasin daban ba wannan ba, dan mutum ya samu abin da zai bayar da ansa, dan kafirai suna da wani abu wato suna kokarin samu a fana saboda sun san galibin ba karatun addini muka yi mai zurfi ba ko ba ma sha'awar mu yi shi sosai a wurin aikinka ko a ofis ɗinka ko kai ɗan makaranta ne kawai sai wani abokin aikinka na musulunci sai sa ka fara, kuma wannan da gangan ne kafiran ƙasar nan suka ɗauki wannan tactics ɗin cewa kamata ya a mayar da musulmi zanto mai kokarin kare kansa ba mai kawo hari ba, tsakanin sojojin da aikinsu suka yi farmaki a kare da sojojin da su ba sa karin kai farmaki sai dai su kare idan an kawo musu, waɗanne ne suka fi zama zaratan sojoji? Masu kai hari ba masu kariya ba, to da kun haɗe su a madadin kai ne za ka kai musu hari da tambaya su kasa baka ansa sai zan tunsu suke tambayar ka, sai a cikin musulunci ba yancin ɗan adam dan ya ce a kashe mutum da mutum ya kira ya ce a kai za kariyar wurin sai zan so mai rike kariya, to kariyar ma sai ga mutane ba su iya wanda kamata ya ga mutum ya ce ma haka sai ka ce kai ne ne kai sai dai sai ki kristo ne sai da kyau kai kristo ne, menene sayan annabi ya sa a wurinka, Allah ne shi ko ɗa ne na Allah ko ɗaya daga cikin alloli guda uku, dole ya tabbatar ma da aqidarsa, idan ce annabi isa Allah ne ma'ana shi ke da yakan kashewa da rayawa da tsattawa zai ce eh, to duniya yau shekarar ta nawa, to ya maka kiyasi Allah da kalle ya ce maka shekarar ta 6000 ko miliyan 6 ko miliyan 9 ko ma me zai faɗa, to annabi isa yau da haihuwar sa shekarar nawa 2009 kadara 2002 yau da haihuwar sa, to shekarun da duniya ke kafin haihuwar sa wani ne Allah ta wane ne abin bautar ta, tunda lalle akwai duniyar nan kafin wa kafin haihuwar annabi Isa alaihi salam. To waye Allah ta a wancan lokacin? Ko duniya ta samu kanta cikin wani hali na maraicin da ba ta da wanda ya yi ta, ba ta Allah, mutanen da ba su bauta ko abin jira suke har sai annabi Isa ya zo? Ina ba za mu fahimta? Sannan daga baya su zo su yi bauta, to waye su mutanen da ɗin? Kaga anan gurin kai ne zaka sa shi cikin kwana a ruwan sanyi, amma idan kai haka sai ya kasance zai zo ya ce maka an ce za a je sai tafiya a Sokoto kawai don tafiya ta yi kaza, wannan ba yan tsada a ciki ba kaza a ciki, an ce za a yi kaza, sai zan so kai ne kake kokarin ne kare kanka da ya faɗa ma wani hankalin ka ya tashi da ka tashi ko kake da nemi wani malami a faɗa ma wannan ansar. Wannan ansar ba ita ta warware ma matsala ba, don zai sake maka wata tambaya wannan. Dai shi a kace ana ba shi wani horo na musamman, kai ko baka kulla alaka ka da masallaci ba wannan sanaka irin wannan hora. Ina fata mun fahimta. To so ake kai musulmi ka zanto hali kake kaiwa sai Allah ya rasa yadda zai kare kansa, amma ka zanto kai dan kariya ne ba kuma kariyar ma baka iya yi ba, wannan ba daidai bane ba. To da haka irin waɗannan ababai kaman da wasu da wasu muna karanta su ne, sai ya kamata mu rinka yalwanta tunanin mu akan su da kuma kokarin kalatar abin da zai zama mana garkuwa. An fahimta ko? Hadisi na karshe da zamu tsaya a kansa cikin wannan yammaci, an sakar bin aila anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala innal qauma idza aslamu ahrazu dima'ahum wa amwalahum, akhrajahu abu daud wa rijaluhum wa sakubi. Wannan hadisi an karbo shi daga sakar ibn aila, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innal qauma idza aslamu, mutanen gari idan sun musulunta, ahrazu di'ahum wa amwalahum, to fa sun riga sun tsare dukiyarsu da sun tsare jininsu da dukiyarsu. Akhrajahu Abu Dawud, wato Imam Abu Dawud rawaito shi. Abun nufi mutanen gari idan suka musulunta kafin ku kai musu hari, ina ba da fahimta, suna tsafanin kwa kawo hari yau kwa kawo gobe kafin ku zo sai suka musulunta, sun musuntar kwana ɗaya ko biyu ko kuma kun zo garin da nufin ku yake su, sai ba musulunta su ke kan jiya da dukiyarsu da jininsu sun tsare suke, ba ku ba dukiyarsu ba ku ba jininsu. Wannan ana magana idan sun musulunta kan da wasu da nijai kafin wato mai rindar da yake, amma idan ba su riga sun musulunta ba sai da kuka zo garin, ina ba ta fahimta, yanzu zuwan ku ne kun zagaye garin kun yi sansani sai suka yi mai suka musulunta su sun jininsu, amma dukiyar su ba tabbas da musulunci ba ta kuyi, me yasa suka bari hasar da kuka shigo gari suka yi kalmar shahada kafin ku rubar. A takaice dai karin bayani akan wannan hadisi ko sharhin da malamai suke karkashin sa zai zo ne in Allah ya kai mu a yammacin gobe. Sai mu dakata anan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To bari jan juma malam bismillah. Na'am. abinda dan uwa yake tambaya cewa hukunce-hukuncen da galibin wa karanta cikin wannan babi suna magana ne game da yaki na musulunci, wanda irin wannan yakin yanzu kusan babu sosai, yakin takar baki galibi. To a yanzu yaya ina zan mutum zai samu shugaba wanda zai irin wannan yakin takar baki? Haka na farko cewa a yanzu babu wannan yaki, ina ganin anan kasar mu ne babu, amma an gamsu ɗari bisa ɗari cewa rikicin Chechnya yaki ne na musulunci,
kuma muna da cikakkiyar gamsuwa cewa wani bangare na rikicin Palestine yaki da Musulunci. Wato na cikin wani bangare ba zan iya kiran gwagwarmayar Palestine gaba ɗaya da sunan addini ba. Akwai bangaren da ta shafi addini, akwai bangaren da ba ta addini ba ce, ko da samu bayan addini ne, amma waɗansu sun yi ƙoƙarin fitar da ita daga tsarin addini zuwa wani tsari daban nasu na karan kansu ko na yare ko na su. To don haka cewa a yanzu babu wannan yaki. Ba a yi ba sai na kawo duka ba, don mutum ya kawo misali ɗaya ba ya kawo. Cewa a yanzu babu wannan yaki. Wato, ba a iya cewa a nan Najeriya kenan. Amma a sauran waɗansu sassa na duniya ko wani yaki. Sannan shi hukuncin jihadi ɗin yana nan a rubuce cikin Musulunci ko da an samu Musulmai ba sa yi. Don yana cikin hukuncen da ba a shafe su ba, kuma za a shafe su ba har zuwa tashin kiyama. Kamar yadda manzon Allah ya yi ishara akan waɗansu hadisai. Don ya yi ishara kan waɗansu yaƙe-yaƙen da sai nan ga wani a za a yi. Kamar bayan bayyanar Mahdi akwai yaƙe-yaƙe da za a yi masu tsarin yawa. Kamar sake kwato Masila haka ka duk a nan gaba ne za a yi. Kamar yaƙin da za a kwamza da Musulmi da Yahudawa har ba Yahudi ya je bayan dutse ko bayan itaciya ya kula. Itaciyar ta cewa Musulmi, ya Musulmi ya Abdullah ta'al wa ra'ayi Yahudiyan fakutulku. Ya Musulmi ya ba'an Allah zo baya na ga wani ba Yahudi zo haka ciki. Duk wannan yanar nan gaba za a yi. Wanda ke nuna a ce jihadi ba a kai ta ciki ba. Amma ragwantar Musulmi ne da kuma makircin kafirai yasa suka nuna jihadi din har suke nema su cire har ma a tuta mana aqidar kamar ma yanzu babu shi sai aiki na tashar baki da jarida da rediyo wanda wannan bangarori ne na jihadi amma ba su ne hakikanin jihadi ba tunda yana da marashi abinda zai nuna mana marashi mun karanta a baya manzon Allah ya ce ku yaki kafai da harshen ku da kawunan ku da komai dukiyoyin ku sai wannan nuna cewa duk nau'ikan na jihadi waɗannan kamar yakin jaridar talabijin dukkan kafar watsa labarai bangare ne na nau'in jihadi amma ba za mu ce masa shi ne ya zanto a madadin jihadi a gan jiki ba don wancan zaman kansa yake wannan zaman kansa yake duk da cewa fagen yiwuwar wannan jihadin na harshe na alƙalami na jarida na talabijin na rediyo yana da faɗi sosai idan an kwatanta da wancan fagen jihadi na yi da gangan jiki kuma tanade-tanaden da wannan yake bukata na yakin harshe bai kai tanade-tanaden da wancan jihadin da gangan jiki yake bukata ba da haka wato ina faɗin wannan domin dukkan musulman da suke da dama na wannan jihadin karfi a karfi ya da wuce damar karantarwa damar wa'azantarwa damar faɗakarwa damar isar da kalma ta saƙo kowace kalma ta alkhairi manzo Allah ya ce al-kalimatu tayyiba da daɗa kalma da zaka faɗa daga ce wannan kuma ba ya tafi imamin juma'a ba ta tafi imamin juma'a ta kuma mai karantarwa a makaranta ta kuma mai karantar da boko ta tafi karantar da arabiya ta tafi dan jarida ta tafi kowa da kowa da daɗa kalma da zaka jefa ta wanda zaka zama alkhairi ga dubban musulmai manzo Allah ya ce sadaka ce da haka wannan kofar da abu da take amma ba kike nuna ya rushe ta kuma kamar da na faɗa wancan din a yanzu haka a sassan duniya daban-daban ga shi na ana yanzu tabbas abin da yake faruwa a Chechnya da abin da yake faruwa a wani bangare na Afghanistan da abin da yake faruwa a Philippines duka sanannen yaƙoƙi ne waɗanda yake na musulunci baya hana a cikin kurakurai a cikinsu don ba a ce ba kawai don ka zama musulmi za ka yi jihadin musulunci shikenan kuma ba za ka yi kuskure ba ka zama ma'asumi amma ba su ke nuna kuma don ka yi kuskure abin ya fita da kasance wasu jihadi da musulunci ba. Ina ba za mu mai ta. Na'am. Ba yi wannan ba ne ba, kasancewar sun zauna sun yi makotaka da manzon Allah a Madina, a cikin nuna Madina ta suke ba. kuma ba shi ne abin da shi bin ladin ke niki da cewa sun rubuta a cikin littafin sura tarihi ce a madina tarsu ce ba, domin menene asalin abin da ya kawo su madina ko iyayensu ko kakanninsu, abin da suka karanta a cikin littafin na cewa za a haifi annabin karshen zamani a wani gari da ake kira Beka kamar yadda ke cikin Bible, kuma daga nan zai yi hijira zuwa wani gari mai yawan dabilai bayan labatai ne wanda yake tsakanin kwazazzabo guda biyu, kwazazzabo daga gabacin garin da wani kwazazzabo na duwatsu daga yammacin garin, wanda wannan abin ya gaskato akan madina. To su iyayen na wancan lokaci wanda suke jiran zuwan karshen annabin karshen zamani sun san dai Makka an ce nan ne mahaifar annabi, to su ba su damu da su je Makka ba tunda an ce zai hijira zuwa wani gari mai yawan dabilai. Sai ka kalli a wannan lokaci wani garuruka ne masu yawan dabilai, daga ciki akwai Makka, daga ciki akwai Khaibar, daga ciki akwai yankin suna Jaran, duk sai suka rika tasowa daga waɗansu sassani daban-daban na duniya suna zuwa don wannan wuraren dalilin annabin karshen zamanin. Amma duk a wannan lokaci suna sa ran in zai fito ya fito cikin ƙabilar Isra'ilawa, to sai annabin karshen zamanin ya fito cikin Larabawa kuma ya zo ya yi hijira zuwa garin. To shi sai gaba ɗan ƙabilar ta bane sai ta kafarce masa, shi ne Allah ce falamma ja'a arahu kafaru, yayin da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafarce masa, ba dan sun zance shi sai dan hasada, hasadan mene ne shi kuma da ayatun nan. To kaga anan gurin wato dama ba wai su daunannun wajen bane sun fi a hijira ta kawo su wajen dan dako da kiran zaman annabin karshen kawo dole da kyau dan karka tarihi da babai na tarihi. Sana abu na biyu, kaddara su mutanen gurin da haifafu ne, sai manzon Allah ya zo sai ku tsaya da shi ba sai ya kore su. Kaddara ta Allah ce waye mutan tanta ya ci moriyar kasa din a cikin bayan Allah wanda ya kafarce masa kwade iman ne, a ce tunda suka kafarce masa ko wannan dan da ba haifa su to bustanjin su zauna wurin ba, to ban tana za mu zo kan wannan sarari ne da manzon Allah ke fadakarwa kan cewa har a yadda a bari addinai guda biyu su haɗu a cikin jaziratul Arab a wannan tsibiri na Arabawa wanda ta fi yankin Makka Madina su Kuwait nan su Imarat su Bahrain duk ba a yadda ba in ji manzon Allah addinai guda biyu su haɗu sai dai musulunci zan ba ya daba musulunci ya zura kiristanci ba ya daba ya haɗu da yahudanci ba ya daba ya da haɗu da majusaki, da haka haramun kai ma gina wani ɗakin ibada wanda ba na musulunci a nan wurin, domin duk tun da nan ne maguɓɓugar wahayi bai kamata wani addini ya zo ya yi makwabtaka da musulunci ba, ka kake nan musulunci ta zauna a wurin ba. Amma ga ka'idar Isra'ila a Yahudawa na yau su a aƙidarsu wato mutane ne waɗanda suke son wuri mai dausayi, tunda gaba ɗaya dama tsarin da suka yi za su mallaki duniya musamman ta fuskar arzikinta, arzikin duniya kuma ya shafi noma da sa'a wato da kuma fitar da ma'adanai. To ta fuskar noma inda suke kwata a yi nan wuri da kasar noma don Allah ya kira suna al'ardul mubaraka, kuma wuri ne wanda yake akwai dausayi da ruwaye suke zuwa daga wurare daban-daban, wanda a tattasin Yahudawa shi ne duk inda wuri mai dausayi ya za su mallake shi. Shi yasa kaga bayan sun kafa kasar su sai Isra'ila a daidai inda Ingila ta yi a musu cikin Filistin suka kai hari kudancin Lebanon, suka kai hari tuddai na Golan da ke cikin kasar Siriya, kuma suke da wani shiri na karkashin kasar yadda za su mamaye Jordan da sauran ƙasashen wurare. To kuma suna da sa rai dangane da yaya za su yi ma rai gaba ɗaya ya zanto yana cikin Isra'ila, amma su da suka yi na the biggest Israel wato an Isra'il al-Kubra, yaya za su yi wannan ta sa suke da alaƙa mai kyau da kasar Eritrea, ƙasa ce wadda take wato kusan 70% ta musulmi ne, kirista kashi 30 ne, amma ba ta samu ƴancin kanta ba, da Italy ta fita da cikin mulkin mallaka da ta yi wa kasar abin nan Habasha Sofia da su Eritrea, da ta tashi sai ta bar rukun Eritrea a hannun Habasha, wanda kaga nan ba a kai ta gallazawa musulmi da musulunci sauran alkaba'i da musulmai sau gani a lokacin haila salati har zuwa lokacin da mai gisa haihai Maryam dandan wanda yake ya fi kowa rashi, to kuma da suka zo suka kwaci kansu daga hannun Ethiopia sai zan toshe gubanta na farko da aka ba su shi ne wannan afarki wanda ke Krista ne ga cikin Balarabe amma Krista. To a nan gurin Isra'ila tana da haƙa mai kyau da waɗannan ƙasashen guda biyu, Ethiopia dawa da Eritrea, saboda suna cikin tsakiyar ƙasashen musulmi, kuma a yanzu haka tana da sansanin soja a waɗannan wurare, kuma tana da wani yanki na ruwa na Red Sea inda ita ta mamaye don su samu yiwuwa sauran ƙasashen Larabawa na cikin abin nan kamar su Saudiya da sauran kulegen asiri da kuma na cikin Afirka irin su Misra, irin su Sudan da sauran waɗansu ƙasashe da ake kira musulmi ne kamar Yemen da sauransu, kuma ya za ta yi in ya kama kai musu hari cikin gaggawa ba sai makamai sun taso daga wato ainihin can Isra'il ɗin ba daga nan gurin da sauransu. To wannan dai yana cikin tsare-tsaren su yadda za su samar da wata katuwar ƙasar Isra'il wadda a wani tsarin nasu da Makka da Madina duk suna ci. Ina ba zan gaba ita amma ba ya da alaka da wancan, tunda ko sun zama ƙarya suke wancan lahayu ba a yi sun tsarawar su minority ne su a Makka a Madina ɗin ko a duk inda suka zauna cikin jaziratul Arab. Yan tsararru ne kuma sun san ga abin da ya kai iyayensu na asali amma ga kuma da ya sa suka kafirce daga baya. Ina ba ta mai da wato asalin inda suke su Isra'il din wato sun zauna a Sham kuma sun zauna a wani yanki na ƙasar Sham. Amma asalin inda suke da yanzu inda ake rigima a kansa sun asalinsa na Kana'aniyun ne. To waɗanda su kuma ana kirga su a matsayin Larabawan da domin yaren Larabci bambancin kalmomi ne ba su da yawa. Sun asalin lokacin sun tsoro ne a wajen. To kuma Ubangiji da Allah ya rufe hukuman tarwar a suka zauna a gari guda. Kai zauna su zama dangi guda ko ƙasa guda saboda tsananin kafirci. Kamar yadda Ubangiji ya faɗa a cikin Al-Araf, wa sa'anahum fil ardi umama minhum as-salihun minhum duna zalik wa balawnahum bil hasanati was-sayyi'ati la'allahum yarji'un. Mun daddasa su a cikin ƙasa mun tarwata su a matsayin zama al'umma dai sun zama al'ummomi daban-daban duk inda suke suka zanto mai laurarci. Yan tsirarru ƙirƙira ne amma akan samu salihan bayan cikin sa mai yawan kafirai ne. Wa balawnahum bil hasanati was-sayyi'ati mun jarrabe su jarraba mai kyau mun jarrabe su mummunan kyau ba la'allahum yarji'un ko sada yahudu ke da haka ne tambara su ne kwarai da kuma da gangan Isra'ila ta kawo a Ingila ta kawo sun sa sa'an ta yi musu kata ba dan koyo ba dan su go ayi kasashen musu. To abinda kuma yake sa ka ga cewa an kasa cin nasara a dare yake ake tsakaninku da mutanen Palestine da yanzu ba da sunan musulunci da ke rikicin ba wasu abin mawaki su Yahuda suna yi da sunan addinin su da Yahudanci amma su musulman suna kokarin kula addinin su musamman idan kana neman tsinannu a duniya ka samu sayar su alfat ka gama lalata su na ƙarfi ke ba abinda suka tsara idan shi musulunci ko ka ci a wannan rikicin da sunan musulunci a ana yin sai sunan larabci a ƙidar rikicin larabci da yahudanci ba musulunci da yahudanci ba na tsaye kenan hanyar yadda za a ci nasara a rikicin siyasa ba ɗaukar makami ba tattaunawa tarurruka. Tattaunawa da tarurruka a dai jure a dai kure yahudu duk sharuɗin da suka sa a cika a ga kuma saura ne kasan banda wawa ba wanda ya dauki wannan amma musulmi da ya san mai Qur'ani ke ce masa Ubangiji ta Allah ya nuna cewa in za ka hakuri da zuwa ɗari sai sun warware don sai za ka tsaya kana ba ka lokacin ka amma ya fara barba haka wani saboda ka tsaya ka rafa ba wanda a jini ba wani kare yake ka taɓa jin ya bar kama jihadi. Wannan suke hada a ƙasar Larabawa a ɗan jirgin ƙasa mata suke masa shahidi. Ya ce kawai ɗauke na fursa addini a sa su cikin wata harka ta rayuwa. Amma a cikin gwamnati dan musulmin din da dai wanda ya rinda cikin musulmi sai kuma kirista ba su ne ba kullun da take kalmar da ya san alfarhi wa mabitawa ila wanda ba su sauraron da cikin larabci ba su fahimci kalmar sosai ba kullun sai da tsana mun ta abun jabbari to aljabbari din ba kabare ne ba an ga wadanda aka umarci Annabi Musa alaihi salam da bani Isra'ilawa su je su ga Baitul Maqdis suka ce ya kuma jabbari wa inna lam yakul ha ta yakhruju minha to wannan jabbari din su asalin kakannin su na da kenan wannan kafare ne wato dai kokarin danganta kai da su saboda me danganta kai su zuwa ga musulunci jabbari ai mun ga jabul Islam kaga matsala dai wanda ke wakiltar musulunci a cikin Falastin suna son jarhaba dukkan sun gamsu ɗari bisa ɗari ba za a warware matsalar ba da wani larabci da wani taruka magana cikin musulunci da jihadi da rigima ce manufar yin aƙida hanyar warware ta yayi babu wani aƙida wannan kaga wannan sun suka fahimci hanyar amma sai ya san alfar rigima ce manufar yin ƙabilanci hanyar warware taruka da tattaunawa kai ba zai yiwu ba ina ba za mu yi da kyau ina kan kuma kuma da su da aka yi kowa siyasa san tsako siyasar duniya kawai ba cikin gida ba na wannan za mu kan cikin mu bai cewa kan a cikin yin da rabi a tun kafin yakin ba akwai kirista akwai ɗan asalin kwai ba wai sai da aka zuwa yakin gasa ne ba wai sanar da an gina shi a a saudiya har yi zuwa sun ba gina shi amma baya hana a ware waɗansu takuna a yi kayan sabi irin na kan musamman ma'aikata daga cikin kamfanoni na ƙasashen waje daga amerika wanda suka zo don su yi investin ɗin kuɗaɗensu wajen haƙo mai da menene sukan ɗauko ma'aikata ka yi bincike ya nuna hatta fada-fada ana turo su da sunan ma'aikata ne da kamfani da sunan injiniyoyi ne don su zo su ga yaya za su yi su shigar da kiristanci a wannan ƙasa bincike ya nuna ko wani ko bincike ya nuna sukan haɗu duranar lahadi su yi ayyuka da ake latoci la'ayyaka a ofisin wani ko darakta ko wani to na ajiyar kaya to mai bambanci da ginisar kila da ya kawo munin da kyace an ga asumiya ta tushe ta tashi to amma dai abin da duk ake haifar shi ana cike ya zama wajibi hukumar taiwan ni abin da nake so ku gane shi ne yanzu mu a matsayin mu na musulmi yanzu in zan baka tarihin ko waɗansu matsaloli a gudun saudiya sai ba wani kuɗi da masu tarihi ne kuma laifin su ne kuma dole mutum ya faɗa a matsayin su na musulmi amma ni ba na so mu rike kiyaye matsalolin mu na kallon matsalolin ne kan mutum yanzu mutanen mu wata rana ina lacca mai duguri sai wani yaro ya rubuta takarda malam bincike ya nuna budget na CIA ɗan yakar musulunci a shekara akan yi biliyan kaza na dala shin dan Allah gwamnatin Saudiya tana yin rabin wannan dan yakar musulunci dole yanzu ka bashi amsa ba wani da zaka masa ba amsa kawai zaka bashi ka ce gwamnatin Saudiya ba ta yin rabin wannan to sai ya samu hujja ne zargi Saudiya to kai gwamnati cikin gida nawa ta yi na addini bincike ya nuna ana ɗaukar kuɗaɗen gwamnatin tarayyar Najeriya da musulmai suke kashi 65 zuwa 70 cikin 100 a yaƙi kiristanci da su ku musulmai na Najeriya ne kuka yi kada nan gudun sai mun tarar tutar mu kan tutar wato kamar mu aikin mu mai ofinci ɗan Saudiya kafirai ne ko musulmai ne sun yi dakon su da dai alaka su da Amerika ta yi ko bata yi ba kai alakar mutanen ka tana cikin gida da arnan ka na cikin gida yanzu da kibo su tun yau da muke surutu cewa dukkan kwanar da za ka shigo bauchi yanzu arna na jihar nan suna yin gidaje su ma suna zagaye da bauchi duk inda za ka shigo bauchi daga gabas suna da gidaje a in za ka shigo wuce daga yamma suna da gidaje a wajen, daga kudu daga arewa suna da gidaje a wajen. To wani za a zo miki ka gani wani abu ne ga shi mai sauki na kusurar inolin da suke mana a garin wai shi ke na muna zaune kara zabi yadda zan zo da an ci gwamnatin fati ine masa albarka in ce ga abin da ya da amerika kawai ɗan goyon bayan amerika ya ce Allahu akbar ko ba abu ne ba ta kuma kun ta cikin gida wani baya zuwa ina kare ba yana da ilimin masu tsarin yawon gani a gefe ɗaya yana da waɗansu ayyuka da yake wa addini ko ya yi kwakwa addini wanda mu a nan gurin mutanen mu illolin ne ba ba yake na addini. Illolin ne mamaye addini ba mafi laifin ake da sanfara masu a kwafa gida mai masu masu cikin motuwa da kuɗin gwamnati da rabu ta fi shi ko shara ba kuma sun lafi ake gina zuma a nan laga a nan wurin kofar nasara ba da kuɗin sadaka ake gina shi kwaki sun gina ko da kuma su jara zuwa masallacin Makka da masallacin Madina da dukkan wani babban masallaci da gani a saman kai da kudin sarka a cikin kudin gwamnati wanda shi a cikin kasar Saudiya din a waɗansu ƙasashe ma a je a gina a Amerika da Ingila da Turai da Belgium da Italy duk a gina da kudin mutane da ko da kudin gwamnati.